Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke cikin garin Azare, jihar Bauchi. Majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Wannan shine majalisi na 116 a wannan yammaci na Juma'a 28 ga watan Jumadal Akhira, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wacce ta yi daidai da 19 ga wata zuwan wani Balarabe cikin Larabawan Daus da ya zo kuma mutum ne wanda yake maɗaukaki mai faɗa a ji cikin ƙabilarsa da mutan garinsa. Sannan Allah ya ba shi basira da zurfin tunani da hankali, Allah ya hukunta ya zo ya karɓi addinin Musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda muka yi bayani a majalisin da ya gabata, wautan da mutanen Ta'if suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya ba shi wuƙa da nama a hannunsa na a ɗauka masa fansa na cin zarafi da suka masa. To amma annabi sai fifita afuwa da haƙuri wa mutanen nan. To shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala masa tukwici da abubuwa guda uku a jere, duka sun kunshi nitsar masa da zuciyarsa da kwantar masa da hankalinsa da ƙara rarrashi gare shi. Abu na farko mun karanta shi a makonni biyu da suka gabata, yanda Allah maɗaukakin sarki ya karkatar masa da wani sashe na aljanu suka zo suka saurari abin da yake karanta na Alƙur'ani, take suka yi imani kuma suka koma suna kiran mutane ko suna kiran ƴan uwansu aljanu zuwa ga wannan addini na Musulunci. Kaga wannan rarrashi ne na farko da muka yi bayani. Kin sarki ya fuskantar da At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi dan kabilar Abu Huraira, yazo ya saurari Al-Qur'ani shi ma ya musulunta. Kenan wannan ishara ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi wa manzansa cewar waɗannan mutane da kake rawa cikinsu a cikin garin Makka, ƙabilar Qurayshawa, ko da ba su karɓi abin da ka zo da shi na Musulunci ba, wasu na nesa za su karɓa. Ishara ce Ubangiji ke yi masa, tunda ai aljanu nesa suke da mutane, ba ma gurin zamansu ɗaya ba, ɗabi'ar ba ɗaya ba, jinsin ba ɗaya ba, amma tare da haka suka zo suka karɓi Musulunci gurin annabi, ba ma tare da annabin ya kira su zuwa ga Musuluncin ba. Hukunci na Ubangiji haka nan ya karkatar masa da waɗannan halittu, suka zo suka saurare shi kuma suka karɓi abin da ya zo da shi. To rarrashi na uku gabanin mu je gare shi, shi karkashin wannan gaba za mu fahimci cewar a duk lokacin da mutum ya zo yake karantar da mutane wannan addinin Musulunci, kar ya damu da tsango da fito na fito, komin daren daɗewa shi ne mai nasara. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙarfafa abin da yake kiran mutane zuwa gare shi, kamar yadda ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama. Rarrashi na uku da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzansa bisa ga wauta da cin mutunci da cin zarafi da mutanen Ta'if suka masa, da kuma tsangwama da mutanen Makka suka masa, suka hana shi sakat ya yi ibada balle ya kira mutane zuwa ga wannan addini na Musulunci, shine al-Isra' wal Mi'raj. Wannan malamai suka ce bai takaita ga iya rarrashinsa da nitsar masa da zuciya da kwantar masa da hankali bisa ga wautar da mutanen Ta'ifa suka masa ba, ya kunshi ƙara nitsar da zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bisa ga abubuwan da ya ta haɗuwa da su na ƙalubale akai-akai ɗaya na bin ɗaya. Yanzu idan muka kula, abu na farko da ya fara fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda jarrabawa ce shine rasa matarsa ko to ai annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan rashi da yayi ba karamin radadi ya masa ba cikin zuciyarsa to baya ga nan ba a dauki lokaci mai tsayi ba watanni duka ba su wuce uku ba wasu riwayoyin ma suka ce wata guda Allah madaukakin sarki ya sake dauke babban sa wanda tun yana dan kankani bai yi wayo ba yake karkashin kulawarsa har bayan yayi wayo bai daina bashi kula wacce take ta musamman ba kai har ya kai ga yayi aure ya hayayyafa abun bai daina ba bai tsaya ba kula da annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan babbana sa yake bai tsaya ba har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa to wannan ita ma jarrabawa ce da annabi ya haɗu da ita ta biyu jarrabawa ta uku mutanen makka dama dalilin da yasa suke dagawa annabi kafa suke taka masa nesa saboda kwarjini da haiba na babban sa Abu Talib kuma Abu Talib mutum ne wanda kalmar sa a bar sauraro ce a cikin garin Makka sa'an nan kuma a baya ga haka matarsa Khadija ita ma suna sauraron maganarta tana da kima a gurin mutanen Makka to yanzu tunda waɗannan mutane guda biyu sun kau anan sai suka kudiri aniyar ganin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama waɗanda suke daga annabi kafa saboda su duk sun tafi babansa ya tafi matarsa ta tafi dama dan waɗannan biyun mutan Makka ke daga annabi kafa to yanzu tunda duk sun tafi sai suka sha dan marar yakar annabi da kuma ganin bayan annabi wannan jarba ta uku kenan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da ita to wannan yasa annabi yayi tunanin neman wani guri daban wanda ba Makka ba wanda anan zai samu damar ci gaba da'awa da kiran mutane zuwa ga musulunci sannan da karantar da mutane wannan addini da aka aiko shi da shi to tunanin da ya fara zuwa masa shine garin Ta'if tunda makwabtansu ne to da yaje Ta'if su kuma sai suka kasa mutan Makka wannan jaraba ta hudu kenan idan mun kula zamu ga jarrabawa a jere har guda hudu sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi ta hukunta abubuwan da za su kwantar wa manzansa da hankalinsa kuma ya nuna wa manzansa yana tare da shi idan ubangiji subhanahu wa ta'ala na tare da kai to kowa ma ya barka ba abin da zai ragu tare da kai ba abin da zai gagare ka ko ka kasa matukar ubangiji na tare da kai to kowa ma ya barka baka da damuwa baka da matsala baka da kalubale waɗannan abubuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi wa manzansa a jajjere na nuna cewa yana tare da shi kuma zai ci gaba da agaza masa koda kowa ya cire hannunsa daga taimakonsa sannan kuma har ila yau yayi dan ya ƙara kwantar masa da hankalinsa kamar yadda muka yi bayani a baya wannan abu na ukun ya kunshi rarrashi kamar yadda muka yi bayani da kwantar da hankali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga ibtila'i da ya haɗu da su a jere guda hudu yace al-isra'u wal-mi'raju isra'i da mi'raji yace wa qabla al-hijrati akramahu Allahu bil-isra'i wal-mi'raj gabanin hijra gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka ya koma Madina Allah madaukakin sarki ya karrama shi da Isra'i da Mi'raj Allah ya karrama shi da wannan sannan kuma a dai wannan lokaci karramawar da yake yi masa ya ƙara nitsar masa da zuciyarsa da kwantar masa da hankalinsa bisa ga jarrabawoyi da ya haɗu da su a jere guda hudu, wannan na biye ma wannan, wannan na biye ma wannan, kuma babu rata tsakaninsu. Yace ammal isra, amma abin da ake nufi da kalmar al-isra, ana cewa an yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don an ce al-isra, mecece ma'anar wannan kalma ta al-isra? Yace fa huwa tawajjuhu laylan ila baitil maqdis bi iliya wa ruju'uhu min laylati. Wannan shine ma'anar al-isra. In ka ji ana cewa isra'i da mi'raji, abin da ake nufi da isra'i shine tawajjuhu laylan, fiskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare, ila baitil maqdis, zuwa ga baitil maqdis, Qudus kenan, Qudus inda Yahudawa suka mamaya a yau. To fiskanta da aka yi, ko fiskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Qudus cikin dare, wannan shi ake kira Isra. In ka ji an ce Isra shine tafiya da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare daga Makka zuwa Qudus, wannan shine abin da ake nufi da Isra. Bi Iliya, a wani gari da ake kiransa Iliya, garin Iliya gari ne wanda Masjidul Aqsa yake gurin a Qudus, wato gari ne cikin garuruwan Qudus, gari ne cikin garuruwan Qudus. Mun fahimci bayanin, misali yanzu mu ce wani gari ne yake karkashin Azare, mu buga misali da shi. Buskuri, to misali mu ce Buskuri, a taho da mutum Buskuri karkashin Katagu, Katagun local government. To kamar haka ne aka je da annabi Iliya karkashin Qudus, Bauchi karkashin Najeriya ko? To haka aka je da annabi Iliya karkashin Qudus. Wa ruju'uhu min laylati, da dawowansa a wannan daren nasa, wannan shi ake nufi Isra, tafiya da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Qudus a garin Iliya inda Masjidul Aqsa yake, tare da dawo da shi cikin wannan daren, wannan shine ma'anar al-Isra. In an ji ana cewa Isra'i da Mi'raji, ma'anar Isra'i shine tafiya da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare daga Makka zuwa Qudus a wani gari da ake kiransa Iliya, wanda anan ne masallacin Qudus yake, wanda ake kiransa Masjidul Aqsa. Da dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka a cikin wannan dare, wannan shine ma'anar al-Isra. Yanzu mun fahimci ma'anar al-Isra. Sai ce wa ammal mi'raj, amma abin da ake nufi da mi'raj, tunda ana cewa Isra'i da mi'raj, to me ake nufi da al-mi'raj? Yace fa huwa su'uduhu ila al-alamil alaw, abinda ake nufi da mi'raj shine tashi da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama ta ɗaya, sama ta biyu, har can duniyar sama da aka tafi da manzon Allah. To tashi da aka yi da shi har zuwa sama ta bakwai, wannan shi ake kira mi'raj. Kenan Isra'i, tafiya da shi da daddare daga Makka zuwa Qudus, mi'raji kuma tashi da aka yi da shi zuwa sama, wanda anan ne ya je karɓo ibadar sallah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine ma'anar mi'raj. Waɗannan abubuwa guda biyu, kamar yadda na yi ishara a baya, an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su domin a karrama shi, a kwantar masa da hankalinsa, a nitsar masa da zuciyarsa, a rarrashe shi bisa ga abubuwa da suka faru da shi, waɗanda jarrabawoyi ne, ɗaya tana biye wa ɗaya har guda hudu. Yace wa qad qala jumhuru ahli sunna, mafi yawan malaman ahli sunna sun ce inna dhalika kana bi jismihi sharif, lallai wannan Isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mi'raji da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan an yi ne da gangan jikinsa mai daukaka kenan ba da ruhinsa bane ba ruhinsa bane aka ya tafi daga makka zuwa kudus daga kudus ya tashi sama a da gangan jikinsa da ruhi da gangan jiki gaba daya wa kanat aishatu radiyallahu anha tamna'u ru'yata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ربه وتقول من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة الله مدعوك تنسرك يدد إتا تناكوري غن الله سبحانه وتعالى تور النبي أغا الله تناكوري والنبي تناكوري غن الله da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tace man qala inna muhammadan ra'a rabbahu duk wanda yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijin sa faqad a'zama al-firyata 'ala allah ya kirkiri ƙarya mai girma wa allah in yace annabi ya ga allah subhanahu wa ta'ala wannan magana na ummuna aisha mawallafin wannan littafi ya kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewar Isra'i da aka yi da manzon Allah da mi'raji da aka yi da shi wannan duka da gangan jikinsa ne da ruhinsa ba kamar yadda wasu suke cewa ai gangan jikinsa yana makka da ruhinsa aka tafi zuwa kudus sannan da ruhin aka tashi zuwa sama to wannan martani ne yake mayar musu yace wal isra'u madhkurun fil qur'anil karim shi isra'i tafiya da aka yi da annabi daga makka zuwa kudus ambatacce ne cikin alqur'ani ma'ana Allah ya ambaci wannan aiki na tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa kudus Allah madaukakin sarki ya ambace shi cikin alqur'ani shine abin da yake nufi da wal isra'u madhkurun fil qur'anil karim shi isra'i ambatacce ne cikin alqur'ani mai karamci قال تعالى في أول سورة الإسراء الله مدوكا كنسل كيتي أفرقن سورة الإسراء إمون كل سورة ما أنكرات دوانا تفيا دا أكاي دا النبي أي إسراء إشين تفيا دا النبي دا داري دا غمكا زوا قدس كما قال سورة أنكرات دا وانا أي كينا تفيا دا أكاي دا النبي سورة الإسراء سورة تفيا دا النبي تكين داري أكاد دا وانا سونا أكا كرا سورة سكتم yace qala ta'ala fi awwal surati al-isra Allah madaukakin sarki ya fadi a farkon suratul isra ya bayyana yadda aka yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa kudus cikin dare yace subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wannan ayar ita ce Allah madaukakin sarki ya ambaci Isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude ma surar da bada labari kan wannan tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa kudus cikin dare yace subhanalladhi asra bi 'abdi in an ce subhana sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala anan Allah madaukakin sarki yana tsarkake kansa kuma ya nema daga gare mu mu ma mu tsarkake shi subhanallahi amma yushrikun duk wani abu da za a jingina wa Allah subhanahu wataala a lokacin da kace subhanallah in dai wannan abun akwai na kasa da tawaya ciki kana tsarkake Allah daga wannan abu sannan subhanallah kalma ce da ta kunshi nisantar da ubangiji ga duk wani abu da yake da alaka da rashin cancanta na ƙasa ta waya wanda ake jingina ubangiji in ka ce subhanallah kana nisantar da ubangiji daga waɗannan to anan ubangiji ya tsarkake kansa subhanalladhi asra bi 'abdihi sarki ya tabbata ga wanda yayi tafiya da bawansa laylan cikin dare shi yasa a bayanin da aka yi mana dazu na ma'anar isra aka ce tafiya da aka yi da annabi da daddare to kaga anan gurin ayat tana ƙara fito da ma'anar isra Allah ya ce tsarki ya tabbata ga wanda yayi tafiya da bawansa cikin dare min al-masjidil haram daga masallacin haramin makka ila al-masjidil aqsa zuwa masallacin aqsa na qudus kenan anan gurin ƴan uwa labarin nan da ubangiji ya bayar bayan ya tsarkake kansa yake tabbatar da yayi tafiya da bawansa daga masallacin haramin makka zuwa masallacin aqsa masallacin qudus kenan malamai sai suka ce wannan yana nuna maka kenan cikin garin makka duka ana kiran sa masjidul haram me yasa annabi lokacin da aka zo aka yi tafiya da shi cikin dare daga makka zuwa qudus a ina malaika jibril ya same shi a cikin masallacin makka ko a gida masallacin makka ko a gida Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi a tafsirin wannan aya ya hakaito wata riwaya da take nuna cewar malaika jibril ya samu manzon Allah ne a baitu ummi hani'in gidan ummu hani gidan ummu hani kuma ba a cikin masallacin makka yake ba yana waje gefe ta to anan ne malaika jibril yazo samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka tafi da shi zuwa baitul maqdis suka tafi da shi zuwa qudus kuma Allah da ya tashi ba da labari cikin alqur'ani sai yake bayyana cewar an yi tafiya da shi daga masjidul haram alhali kuma ba a masjidul haram aka dauki annabi ba an dauke shi ne a ina gidan ummu hani ummu hani kuma yar uwa ce ga sayyidina ali yar babban annabi ce to a gidanta ne malaika jibril ya riske annabi ya tafi da shi da daddare annabi ya je gidanta daddare farko farkon dare dare bai tura ba lokacin malaika jibril ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan ummu hani ya dauke shi suka tafi baitul maqdis kuma Allah da ya tashi ba da labari cikin alqur'ani sai ce asra bi abdihi laylan sai ce min almasjidil haram yayi tafiya da bawansa cikin dare daga masjidul haram kenan gidan ummu hani shi ma masjidul haram ne to karkashin nan ne malamai suka ce makka gaba ɗaya masjidul haram ce saboda ai gidan ummu hani ba masjidul haram bane gidanta ne amma kuma ana aka tafi da annabi kuma Allah da ya tashi ba da labari sai ce an tafi da shi daga masjidul haram suka ce wannan na nuna maka duk cikin makka masjidul haram shi yasa Allah ya kira gidan ummu hani da masjidul haram yanzu akwai wata natija da ya kamata mu fita da ita karkashin wannan gaba ga wanda suke zuwa aikin hajji ko umra ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa yin sallah a cikin masjidul haram masallaci na haramin makka sallah kwaya daya sawa'un tafarilla ce koko ta nafila wanda bai je ba Allah kai shi wanda ya je shi ma Allah ya maimaita masa annabi ya ce yin sallah kwaya daya tafarilla ko ta nafila dadai take da kai sallah 100,000 a wani masallaci wanda ba shi ba yanzu masallacin nan idan muna so sallar da za mu yi ladanta ya kamo sallar da za a yi a masallacin haramin makka sai mun yi sallah 100,000 sai mun yi sallah 100,000 a wannan masallacin kafin mu kamo daraja da lada da fifiko na wanda ya sallah ɗaya a masallacin haramin makka kaga wannan mutum in yana da wadata zai iya yin visa ya biya kuɗi kawai ya je ya sallar juma'a ya dawo in yana da wadata saboda wannan daraja da lada wanda yake mai girma mai tarin yawa to yanzu kenan wanda zai je makka ko da a cikin masaukinsa ya yi sallah ya samu wannan ladan kenan an gane bayanin tunda ai Allah anan cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan sayce min almasjidil haram annabi kuma a cikin hadisi ya ce salatun fi masjidi hadha yin sallah a cikin masallaci na wannan ana ninnin kashi lada har sau 1,000 in ka kwatanta da wani masallaci wanda ba shi ba yace illal masjidal haram, banda masallacin haramin Makka. Nan kuma Allah ya ce yayi tafiya da bawansa daga masjidul haram zuwa masjidul aqsa. Alhali kuma ba a cikin ƙwaryar masjidul haram ɗin aka ɗauke shi ba, an ɗauke shi ne a gidan Ummu Hani. To shine wasu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan ɗin kan cewar cikin Makka gaba ɗaya, in dai haramin Makka ne, yana ɗaukan wannan ladan. Ko da baka zo masallacin haramin Makka ba, a duk inda kai sallah, in dai cikin haramin Makka ne, kaddari ka yi sallah a masaukinka, to za ka samu wannan fifiko na 100,000. Kenan duka masallatan da ke cikin garin Makka matuƙar suna cikin da'ira ta harami na Makka, ba su fita daga da'ira na harami na Makka ba, duk masallacin da kai sallah za ka samu wannan fifiko na lada wanda ya kai 100,000, in ka kwatanta da wani masallaci wanda ba masallacin da ke cikin haramin Makka ba. Haka wasu malamai suka fai ƙarƙashin wannan bayani na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To amma ɗan uwa, za mu iya tsokaci a wannan gabar
insha Allah,
wani tsokaci za mu? Na'am, ka je masallacin ka fita daga sabanin malamai. To Alhaji Sulaiman ya ce ya bi fifita a je asalin masallacin haramin, wannan haka a fita daga sabanin malamai. To amma yanzu tunda Ubangiji subhanahu wata'ala ya kira cikin haramin Makka gaba ɗaya, ya kira shi da masjidul haram, kenan wannan yana nuna a duk inda kai sallar ka samu wannan lada na 100,000, ko kuma akwai ja. Wato inda ƙalubalen yake guri guda ne. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yin sallah a masallacinsa ladansa yana kaiwa 100,000, in ka kwatanta da wani masallaci wanda ba shi ba, ya ce banda masallacin haramin Makka yana kaiwa 1,000, in ka kwatanta da wani masallaci wanda ba shi ba, banda masallacin haramin Makka shi kuma 100,000. Ka kenan masallacin haramin Makka yin sallah cikinsa ya fi a kan yin sallah a masallacin Annabi, tunda wannan 1,000, wannan 100,000. Kenan yanzu da nawa ne masallacin haramin Makka ya ɗara masallacin Annabi? Na'am, wannan 100,000, wannan 1,000. Na'am, 1,099 ko 1,099. To ɗan uwa mu duba mu kai, yanzu za mu yadda cewar duk wani masallaci da yake cikin garin Makka ya fi masallacin Annabi? An gane tambaya ta kuwa? Yanzu mu ɗau masallacin haramin Makka, nan ba a da taba ba, malamai ba su saɓani ba. Yanzu ka cire masallacin cikin haramin Makka, masallatan anguwanni na cikin garin Makka sun fi masallacin Annabi? To yanzu in har mun ɗauki wannan maganar kan cewar duk inda haramin Makka yake masjidul haram ne, to wannan fa na hukunta cewar duk inda masallaci yake a cikin garin Makka ya fi masallacin Annabi. An gane bayanin? Tunda masallacin Annabi an ce 1,000 ne, fifikon 1,000 ne, masallacin Makka kuma an ce 100,000. To kaga in 100,000 ne, wannan na nuna kenan ya fi masallacin Annabi, saboda 100,000 ai ya fi 1,000 da 1,099 ko? Kenan duka masallatan da ke cikin garin Makka, duk faɗin garin Makka ya fi masallacin Annabi. Akan shiru. Na'am, kamar yana da wahala ko? A ce duka masallatan da ke cikin garin Makka har na anguwanni za su iya ɗaukar alfarma harami. To amma ɗaukar alfarma harafin zai sa su fi masallacin Annabi? Masjidi haza. Wannan yana magana ne kan masallacinsa, ya ce salatun fi masjidi haza ko? To amma da ya zo masjidul haram ba, ya ce illal masjidul haram, haga shi ba nuna shi ba. labari ya bayar akan Masjidil Haram, masallacinsa ne yace hada nan, kuma dama ba a da tababa a kai ko kuma je kaka dawo. To inda aka samu iskalin fadin Ubangiji da yace subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram, sarki ya tabbata ga wanda yake tafiya da bawansa da daddare daga Masjidul Haram, kuma da aka duba aka gaba daga Masjidul Haram din aka tafi da Annabi, an tafi da shi ne daga gidan Ummu Hali, shi kuma ba cikin masallaci yake ba, sai wanda sai suka kafa hujja da wannan kan cewar kenan duk cikin garin Makka Masjidul Haram, tunda Allah ya kira gidan Ummu Hani da Masjidul Haram. Sai suka ce to wannan yana nuna yin sallah a ko ina cikin fadin garin Makka yana da lada 1000, kenan ya kuma sallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Girman masallacin haramin Makka, to amma ba daga gidansa aka tafi da shi, gidan Ummu Hani shi kuma nesa ne da masallacin, har yanzu bai shigo ba, har yanzu bai je ga. To wannan fahimta ne na wasu daga cikin malamai da suka duba wannan lafazi na aya, kuma suka duba wancan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai suka tafi kan cewar a duk inda kake a fadin Makka zaka samu wannan 1000 din kenan, koda a masaukin ka ne kai sallah ka samu wannan 1000. To ta daya hannun kuma wasu daga cikin malamai da suka zo sai suka ce Masjidul Haram da Annabi ke nufi yayi bamban da Masjidul Haram da Allah ke nufi a Allah, Masjidul Haram da ya ambata anan yana nufin duka Makka, Annabi kuma Masjidul Haram da ya ambata cikin hadisi yana nufin shi masallacin da ɗakin Ka'aba ke ciki. Menene dalili? Suka ce saboda ba yadda za a yi wani masallaci banda masallacin Ka'aba da masallacin Annabi, suka ce wannan ba zai taɓa yiwuwa ba, suka ce saboda haka wannan shi ya nuna cewar akwai bambanci tsakanin ambaton Ubangiji da yace Masjidul Haram anan da ambaton Annabi da yace Masjidul Haram. Ubangiji na nufin duka fadin haramin Makka ya kira shi da Masjidul Haram, amma Annabi kuma da yace Masjidul Haram yana nufin masallacin da Ka'aba yake ciki. Saboda me suka ce ba yadda za a yi wani masallaci wanda ba na Ka'aba ba yafi masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. To wannan fahimta na biyu kaman yafi karfi, saboda tabbas ba yadda za a yi masaukin ka inda ka sauka hotel a ce yafi masallacin Annabi, za ka yadda da haka? Masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da shigansa ma akwai ladubba, sabanin hotel ɗinka ka shiga ma kana kururuwa kana ihu, amma masallacin Annabi kuskure ne babba, mutum ya shiga yayi ihu, ya shiga ya ɗaga murya. Sayyidina Umar ya shiga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ga wasu mutane suna taƙi suna ɗaga murya, mutane guda biyu, ce kai a kamo masa mutanen ta, lokacin yana khalifa, aka je aka kamo su aka zo da su, yace daga ina kuke? Suka ce daga Yaman. Yace kun yi sa'a da a gari kuke yau da na ɗuma muku jiki da duka, ba ku san cewa kuna cikin masallacin Annabi ba? Ba a ɗaga murya a masallacin Annabi? Yanzu an hana ka ka ɗaga murya a hotel ɗinka da ka sauka a Makka, ba hana ka ba, amma masallacin Annabi an hana saboda yana da matsayi na musamman. Masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da matsayi na musamman, yace ba ku san gangan jikin Annabi na burne a masallacin ba, kuma kuke ɗaga murya cikin masallacin? Saboda haka wannan na farko ke. Na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baina baiti wa masjidi rawdatun min riyadil janna, tsakanin gidana da masal minbarina, baina baiti wa minbari, tsakanin gidana da minbarina, minbarin Annabi da yake hawaye kudu ba ranar Juma'a cikin masallacinsa, yace tsakanin gidansa da minbarinsa wani dausayi ne cikin dausayoyin aljanna. To shine duk wanda zai je umra ko hajji zai ga kafet ɗin gurin wanda ake kiransa rauba yayi bamban da kafet ɗin sauran gurare cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda dausayi ne cikin dausayoyi na aljanna. Kenan duk wata ni'ima da ka sani da Allah ya tattara ta a aljanna, duk wanda Allah ba shi ikon shiga gurin yayi ibada to zai dace da nan ni'ima shine ma'anar dausayi ne cikin dausayoyin aljanna to akwai wanda zai ce hotel din sa dausayi ne to kaga waɗannan duka dalilai ne da suke nuna cewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a yi wani masallaci wanda ba na Ka'aba ba ya fi shi ya kai shi ma ba ma ya fi shi ba ya kai shi ba yadda za a yi haka ballantana ambaci hotel ɗinka a ce kai sallah cikin sa daidai yake da kai salloli guda 1000 har ɗari masallacin annabi kuma a ce daidai yake da kai sallah 1000 ka hotel ɗinka kenan yafi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa magana ta biyu ta zamanto ta fi ƙarfi kan cewar 1000 nan ya takaita ne da cikin masallacin Makka kenan yanzu idan ka je aikin hajji ko umra sai zama kullun kana sallanka a hotel ɗinka to fa ka sani kana asara wannan 1000 yi kokari ka tafi masallacin Ka'aba ka je kai wannan sallolin saboda baka sani ba wata kilba ba lallai ka sake dawowa ba kaga wannan na farko kenan sannan kuma abu na biyu baka san me Allah zai hukunta ba baka san me Allah subhanahu wata'ala zai hukunta ba gaba wani mutum yake bani labari a Kano yake amma dan yankin nan ne yake bani labari cewar lokacin da ya samu damar tafiya aikin hajji sai ya samu wani abokin sa shi ma abokin lokacin yana da dama sai ya ce gara mu je mu yi aikin hajji saboda ba mu san me Allah zai kaddara mana gaba ba to shi abokin yana ga naira da dala suna ta shigowa masha Allah sai ce kai ba na bai shirya ba bai niyya ba sai Allah kai mu baki wallahi kafin baki kuma sai kare arziki ya same shi kuma har yanzu bai samu yaji ba wallahi abokin nasa yake ban labari yace shi yasa shi inda ya samu dama baya wasa da ita sai dama an kai wasa da ita zaka zo kana cizan yatsa kana da dama kana da na sani kuma da na sanin watakila zama ba zai amfane ka ba shine sayyidina Umar yace duk wanda ya samu daman zuwa aikin hajji bai je ba to akwai yuwar ya mutu ba yahude ko ya mutu ba nasari shi yasa da ka samu dama kar ka yi jinkiri yi maza ka kada ka tafi ka je kai kuma fa'in fiyanil faqara wadhunuba kama yunfil kiru khabath al hadidi wa laysa lil hajji al mabruri jaza'un illa al janna hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bibiya tsakanin hajji da umra in kai da dama sake yi kar ka kakkauta in dai da dama yi ta yi kar ka bari saboda yana da tasiri a rayuwar bawa ta duniya da lahira annabi ya ce fa innahuma yanfiyanil faqara saboda yawaita yin aikin hajji da umra na kawar da talauci kaga tayu ma wata kinda ya je yayi da ba zai samu kariyar arziki tunda annabi ne ya faɗi bakin da baya kariya yace yawaita yin aikin hajji da umra na kawar da talauci fa innahuma yanfiyanil faqara wadhunuba kuma suna goge zunubi kaga fa'idar duniya da lahira duka aikin hajji da umra sun hada fa innahuma yanfiyanil faqara wadhunuba suna kore talauci da kuma zunubi kama yunfil kiru khabath al hadid kamar yadda kira ke gusar da dauda karfe haka su ma suke tsabtace bawa daga zanubansa saboda haka duk wanda Allah ba shi dama ya je Makka kar ya yi wasa da damarsa yi kokari duka salloli guda 5 din nan a yi da kai a haramin Makka cikin dandazo mai yawa dandazon da watakila a baya baka taba yin sallah tare da adadi irin wannan ba mutane ne dubban mutane sama da ƙasa duka a cike kuma duk sallah ake kaga kuma duk lokacin da adadi ya fi yawa na mahalatta sallah na jami'i ladan shi ma ya fi yawa sallan mutane uku ladanta ba zai zama daidai da sallan mutane 10 ba na mutane 10 ta fi yawan lada akan ta mutum uku sallan mutum 50 ladan ba zai zamanto daidai da sallan mutane 10 ba ta mutane 50 ta fi lada akan ta mutane 10 wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama da imamu ahmad ya fidda shi cikin musnad ɗinsa a duk lokacin da adadin ya karu ladan ma za ta kara karuwa da albarka da alkhairi saboda haka yanzu ka zo masallacin haramin Makka dandazon mutane ne sun tawo daga gurare daban-daban nan a cike can kasa underground a cike sama a cike sama ta uku a cike sama ta hudu a cike duk sallah ake waje duka a cike miliyoyin mutane kai kuma kana daki kai kadai kana sallah ai baka yi kanka adalci kaga wannan dama ce galibi wanda Allah ya bashi dama yaje aikin hajji ko kuma yaje umra to kar yayi ruwa wa kansa kar yayi kyashi wa kansa kar ya bar damarsa ta kufce salloli biyar din nan yi kokari ka je ai da kai in dai ba wai baka da lafiya ba nan kuma in baka da lafiya an maka uzuri a duk inda kake addinin musulunci Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgudan ikonku amma matukar da lafiyarka to karka yi wa kanka ruwa karka yi wa kanka kyashi karka bar damarka ta kufce je ka duka salloli biyar din nan ayi tare da kai ka samu dama yi dawafi ka zo kai nafilar dawafi ga ladan dawafi ga ladan nafilar dawafi lada 100,000 to anan Allah subhanahu wataala yana ba mu labari cikin alqur'ani yana cewa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjid alharam sarki ya tabbata ga wanda yayi tafiya da bawansa cikin dare daga masjidul haram shine muka ce an bayyana cewar gidan ummu hani Allah ya kira cikin makka gaba ɗaya da masjidul haram ilal masjidil aqsa zuwa masallacin aqsa masallacin qudus kenan alladhi barakna hawlahu wanda muka yi albarka a kewayansa Allah ya sanya albarka wa masallacin qudus kuma ya sanya albarka wa kewayan masallacin qudus malamai sun bayyana wani irin albarka ne Allah subhanahu wataala ya sanya wa masallacin da kewayan masallacin suka ce albarkatu ne na duniya da lahira gaba ɗaya Allah ya sanya wa masallacin qudus da kuma kewayan wannan masallaci din albarka na farko da malamai suka ambata wannan ya shafi duniya shine duk wani kayan marmari da ka sani a duniya Allah ya kaddara samuwarsa a kewayen masallacin qudus shi yasa yace barakna haulahu wanda muka yi albarka a kewayen sa kewayen masallacin qudus duk wani kayan marmari da ka sani a duniya zaka samu a gurin saboda Allah ya sanya albarka kewayen masallacin kaga wannan albarka ta duniya ce abun da ya shafi kayan marmari da mutum dan adam zai amfani da shi sannan kuma akwai koramu kamar kai ka ce guri ne na shakatawa shi yasa suke zuwa su shakata a guri masu neman sa'ada cikin zukatunsu mu kuma muna samun sa'ada a sallah in muka yi sallah zamu ji sa'ada da walwala da nishadi cikin zukatunmu su kuma kullum zukatunsu a kuntace suke sai kaga sun fita yawon shakatawa dan neman me dan neman nutsuwa da sa'ada da walwala mu kuma walwalar mu tana cikin sallah duk sanda mutun yayi sallah zai ji nishadi ga imani duka walwala ne imanin da ke cikin zuciyar bawa na ƙara masa nishadi da walwala to su kuma ba imanin ba sallah shi yasa koyaushe duk abin da mutum ya mallaka duk mulkin da yake da shi zaka ga yana fita shakatawa saboda me yana jin zuciyarsa a takure zuciyarsa a kuntace me dalili babu imani ba sallah mu kuma akwai imani akwai sallah ka fita ma ka je wani guri kana ga wahala ne bata lokaci ne a shi shagulgulan gabanka ma sun ishe ka ko tafiya mutum ya tashi zai sai kaga in ba ta zama tilas ba ba a cika son yin tafiye-tafiyen ba su kuma Allah suke ma tafiya ta zo mutum ya dan fita ko ya dan canja guri ko ya dan samu nishadi amma mu tafiyar muna ganin ta wahala ce muna ganin ta aiki ne ka zauna a inda kake yafi maka saboda me kana tare da walwalarka da nishadinka saboda imanin da ke cikin zuciyarka da kuma sallah da kake to masallacin qudus shi yasa zamu ga kafuran nan suna yawan zuwa guri ne da Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairai da albarkatu wanda suke kewaye da shi wannan albarka na farko kenan da Allah madaukakin sarki ya ambata cikin wannan aya din ya sanya ma wannan masallaci da kuma kewayensa sannan albarka na biyu da Allah ya sanya ma shi masallacin qudus din da aka yi tafiya da annabi cikin dare zuwa gare shi annabi ya nuna mana cewa ba'a niƙan gari ta Kanas ta Kano a tafi wani guri don yin ibada banda gurabe guda uku cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu hadisin da aka samu daga Abu Hurairata Allah madaukakin sarki yadda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu ar-rihalu illa ila falafati masajid, ba a nikan gari ta kanas a tafi wani guri don neman albarka a wannan guri sai masallatai guda uku. Na farko ya ce masjidi hadha, masallaci na wannan. Kenan yanzu za ka iya nikan gari ta kanas daga nan azare kawai don ka je masallacin annabi, kai itikafi a aka yi ziyara a aka yi sallah, wannan ya halatta. Amma ka niki gari ka tafi wani guri, misali ka tafi Sokoto ko Kaulaha, ko wannan Senegal ne, ko ka tafi Kaulaha, wannan aikin banza kai, ko ka tafi Sokoto kabarin Shehu, aikin banza kai. Annabi ya ambata mana masallacin sa, wannan ka niki gari ka tafi masallacin annabi, wannan zaka fita da lada wanda yake mai tarin yawa, sannan zaka samu daraja mai girma gurin Ubangiji. Ya ce wa Masjidil Haram, da kuma masallacin haramin Makka, masallacin Ka'aba, shi ma ana nikan gari ta kanas aje don ibada, don neman albarka gurin Ubangiji. A ƙarshe annabi ya ce wa Masjidil Aqsa, da masallacin Aqsa, masallacin Kudus ke. Da shi yasa a nan gurin Allah ya ce ya sanya albarka wa masallacin da kuma kewayensa. Daga cikin albarkatun da Allah ya sanya wa masallacin, za a niki gari ta kanas aje don yin ibada, aje don neman albarka gurin Ubangiji. Wannan duka ya halatta. Banda waɗannan gurabe guda uku, babu gurin da ya halatta a yau musulmi ya nika gari ya tafi don neman albarka ko kuma don ibada. Babu inda abi ya ambata banda wannan, don cewa ma la tushaddu rihal, ba a nikan gari ta kanas a tafi wani guri saboda girman gurin, ko don ibada ko don neman albarka, sai gurare guda. Kenan yanzu duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu nikan gari su tafi Sokoto sun saba manzon Allah, masu nikan gari su tafi Kaulaha sun saba manzon Allah, saboda annabi ya ce la tushaddu rihal, ba a nikan gari a tafi wani guri banda gurare guda uku. Kenan ka cire waɗannan gurare guda uku, duk wanda ya ƙara na hudu ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan albarka ta biyu kenan cikin jerin albarkatu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ambata mana cikin hadisi, wanda anan kuma Allah ya nuna mana cewa sanya albarka ma wannan masallaci da kuma kewayensa. Sannan albarka ta uku cikin jerin albarkatu da Allah ya sanya ma wannan masallaci da ya ce barakna haulahu, Allah ya fifita shi akan sauran masallatan duniya banda masallacin annabi da kuma masallacin Ka'aba. In ka cire masallacin annabi da masallacin Ka'aba, duk masallatan duniya ba masallacin da ya kai masallacin Kudus, fifikon lada gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ai, mun ji bayani kan masallacin annabi, fifikon ladansa dubu. Mun ji bayani kan masallacin Makka, har ma mun ga sabanin malamai, fifikon ladansa dubu ɗari. To masallacin Kudus kuma fifikon ladansa ɗari biyar. Kenan shi rabin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama. Masallacin Ka'aba yana ƙololuwa, sai masallacin annabi na biye masa, sai kuma masallacin Kudus na biye musu, shine yake a mataki na uku. Kenan duk masallatan da ake da su a duniya, shi masallacin Kudus din nan shi yake zuwa mataki na uku. To sai kuma wani masallaci ya zo mataki na hudu? Masallacin Quba. Masallacin Quba zai zo masallaci na hudu, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yin sallah a masallacin Quba daidai yake da yin umra. Sallah kuma kowace iri, sawa'un sallar farilla ko kuma sallar nafila. To bayan masallacin Quba kuma sauran masallatai duka kai ɗaya suke, ya danganta ga yanayin raya masallacin da adadin masu sallah a masallacin. Amma ka cire waɗannan masallatai guda huɗu, sauran gurare duka babu wani guri da yafi wani fifiko, sai dai in an yi la'akari da yawa ko kuma yanayin masu raya gurare. To albarka na hudu da Allah ya sanya ma wannan masallaci na Kudus, da Allah ya ambaci albarkan anan, Allah ya keɓe masallacin Kudus wa annabawansa. Galibin annaba da aka yi ta aikowa masallacin Kudus nan ne santansu. Shi yasa za mu zo mu ga bayani nan gaba. A wannan Isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ja annabawa sallah a masallacin Kudus. ya shiga gaba ya musulmanci ya ja su sallah saboda shine jagora na mutan duniya gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa da aka tafi da shi da daddare zuwa Qudus annabawan Allah tunda can Qudus din shine sentan su annabi sai ya ja su sallah sallallahu alaihi wasallam sannan abinda zai ƙara fito mana da albarkan wannan masallaci na Qudus farkon hijira annabi daga Makka zuwa Madina Qudus yake kan ita ce alqiblarsa ba Ka'aba ba daga baya ne aka canja shi daga kallon Qudus ya komo kallon Ka'aba kad nara taqalluba wajhika fis sama sai Allah ya ce mai falan walliyannaka qiblatan tardaha sai ya ce fa walli wajhaka shatr almasjid alharam wa aythuma kuntum fawallu hakum shatr to da wannan ayar aka canja annabi daga kallon Qudus ya dawo kallon Ka'aba shine annabi ya tashi dan aike ta kanas daga masallacinsa ya tafi Quba mutane suna can za su yi sallar asuba yanzu ya je ya sanar da su cewa an canja alqibla daga kallon Baitul Maqdis an dawo kallon ɗakin Ka'aba da ya isa sai tarar da su suna sallar asuba tunda da kafa ya kama hanyar tafiya tsakanin masallacin annabi da masallacin Quba akwai tafiyar awa 1 da 'yan mintuna na gode da wannan tafiya ta kafa na gani awa 1 ne da minti 20 idan kuma ba dan sauri kake ba awa 1 da minti 30 in tafiya normal kake saiki na tafi da kafa yafi so nawa daga masallacin annabi zuwa masallacin Quba na gani galibi baya wuce awa 1 da minti 30 duk sai dinka baya wuce haka to ya isa suna sallar asuba sun yi raka'a guda suna kallon Baitul Maqdis to da yasa sai yake cewa qad unzila lailatul qur'an jiya da daddare an saukar da alqur'ani cewa an canja alqibla daga kallon Baitul Maqdis alqibla da ta dawo kallon ɗakin Ka'aba to a take sai suka juya da suka juya liman sai ya zama bayan mamu da liman yana gaba mamu suna baya da aka juya liman sai ya zama a baya to sai ratsa tsakankanin su sai zo ya shiga gaba sai aka kare shi sauran raka'a sai zamanto an yi sallah ana fuskantar alqibla raka'a farko an yi ana fuskantar Baitul Maqdis raka'a ta biyu an yi ana fuskantar Ka'aba to daga nan aka canja alqibla annabi sallallahu alaihi wasallama to wadannan duka albarkatu ne da wannan masallaci ya tattara na Qudus to Allah anan yana bamu labari bayan ya tsarkake kansa yana bamu labari cewar yayi tafiya da bawansa daga masallacin haramin Makka zuwa masallacin Qudus wanda ya sanya masa albarka da shi da kewayensa gaba daya me hikimar da ta sanya Ubangiji subhanahu wataala yi wannan tafiya da bawansa annabi sallallahu alaihi wasallama yace linuriyahu min ayatin dan mu nuna masa ayoyin mu manya Allah nuna wa annabi ayoyinsa shi yasa yi tafiya da shi da daddare daga Masjidul Haram zuwa Masjidul Aqsa anan gurin ɗan uwa in mun kula zamu ga Allah ya kira annabi da abdihi bawansa bai kira shi da Muhammadu ba bai kira shi da Rasulullah ba bai kira shi da annabi ba sai kira shi da me da abd malamai suka ce shine matsayi mafi girma gurin annabi a kira shi da bawan Allah matsayi ne wanda yake mafi girma yafi ma a kira shi da Muhammadu ko annabiyu ko ar-rasulu Allah ya kira shi da bawansa wannan matsayi ne wanda yake mafi daraja mafi daukaka mafi girma gurin annabi sallallahu alaihi wasallama to anan tunda karrama shi Allah yake so yayi sai ya kira shi da sunan da yake mafi daukaka a gare shi shine al-abd shi ma kunshirar rashi yanzu duk inda zaka ji Allah ya kira mu'minai da bayinsa zaka ga akwai wata jinjina ta musamman da Ubangiji yake musu da wani yabo na musamman da yake musu wa ibadur rahmani sai ce me alladhina yamshuna 'alal ardi hauna kaga wannan sheda Ubangiji yake musu sheda kyakkyawu ya sheda sai kira su da ibadur rahman haka zalika duk inda zaka ji an kira annabi da abdu zaka ga abun ya shafi girma da daukaka da karamci duk inda kaji an kira shi da abu wa annahu lamma qama abdullahi yad'u to shi yasa anan gurin ya kira shi da abd dan ya nuna karramawa da girmamawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka malaman tafsiri suka fada. A ƙarshe sai Allah ya ce innahu huwas sami'ul basir, lallai shi as-sami'u ne mai ji ne, al-basir kuma mai gani. Wa kenan wasu malaman suka ce Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai ji ne kuma mai gani ne. Wasu kuma malaman suka ce annabi, annabi mai ji ne mai gani ne. Amma fassara ta farko ita tafi tafiya da siyaki na aya din, Allahn da yayi tafiya da bawansa daga masallacin Makka na Ka'aba zuwa masallacin Aqsa na Qudus, masallacin da ya masanya masa albarka da shi da kewayensa, dan ya nuna wa bawansa ayoyinsa, shi din fa as-sami'u. Kenan daga cikin sunayen Allah akwai as-sami'u, al-basiru daga cikin sunayen Allah akwai al-basiru. Kenan Allah na da siffa ta ji, Allah na da siffa na gani. Dole a tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar wa kansa ko kuma manzansa ya tabbatar masa. Anan Allah ya tabbatar wa kansa siffan ji, to dolen ka ne kai ma ka tabbatar masa da siffan ji, Allah na da siffa ta ji. Allah anan ya tabbatar wa kansa siffa ta gani, to dolen ka ka tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar wa kansa ta ce siffa ta gani, ba tare da ka kamanta jin Ubangiji da jin halittunsa. Jin Ubangiji ya bambanta da jin halittunsa. Mu jinmu na ƙasashen ji ne tauyayye. Yanzu ba abin da muke iya ji sai cikin masallacin nan. Sauti in ya ɗan yi nisa kaɗan, ko da jikin gyaɗe nan ba ma jin mai ake. Saboda me? Saboda jinmu na ƙasashen ji ne. Amma jin Ubangiji kammalalle ne, ba na ƙasa tare da shi. Ubangiji yana kan al'arshi ya daidaita. Mu kuma ga mu nan a kan ƙasa muna magana, amma yana ji. Abin da ke faruwa can cikin ƙasa ta bakwai Ubangiji yana ji. Saboda me? Saboda jinsa kammalalle ne, cikakke. To wannan siffa ta Ubangiji ta ji tana hukunta wa bawa yayi taka tsantsan wajen furta duk wani abu da zai fusata Ubangiji, domin Ubangiji na ji. Wato kana halarto wannan siffa ta Ubangiji a duk lokacin da ka tashi zaka furta magana. Yanzu maganan nan da zan faɗa in ba kyakkyawa bace fa Ubangiji ya ji. Yanzu ka kaddara gaban sirikinka kake. Za ka sake bakinka kai ta faɗin abin da ka ga dama? Zurr. To amma in ba ka gabansa fa, za ka yi ta faɗin abin da kake so ko? To yanzu kana gaban Ubangiji ne. Kuma duk abin da za ka faɗi Ubangiji na ji. Da Ubangijinka da sirikinka wafi. Ko shakka babu Ubangiji ya. Ko kuma kana gaban sarki, sarki na garinku. Ai ba kowace kalma ta zo bakinka za ka fursar ba. Saboda me? Saboda girmama sarki, martaba sarki. Dole za ka tace lafuzan da za ka fitar da su daga bakinka a gaban sarki. To yanzu sarkin sarakuna ne yake jinka, shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To a duk lokacin da kake halarto da wannan siffa ta Ubangiji na jin duk abin da bawa ke furtawa, wannan zai hukunta duk abin da za ka furta ya zamanto ka furta alkhairi. Saboda me? Saboda kar ka furta sharri, wanda ya halicce ka ya ji wannan sharri. Wannan na nuna girmama shi subhanahu wa ta'ala. Sannan fa'idar da za ka fita da ita a faɗinsa cewa albasiru shi mai gani ne, da aikin da zan aikata yanzu fa albasiru yana ganina. To sai kai taka tsantsan wajen aikata abin da baya so, wajen aikata abin da zai fusata shi. Kamar gaban sirikinka ne, ai ba komai za ka aikata ba. Kana jin mai kunyarsa. To yanzu za ka fi jin kunyar sirikinka sama da kunyar Allah. To kaga idan ka halarto da wannan cewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganinka, duk abin da kake aikatawa, to ka ji kunyarsa kanka aikata abin da baya so. Kamar yadda za ka ji kunyar sirikinka a gabansa, ba za ka aikata abin da zai ji ba daɗi ba. To ai Ubangijinka shi ya halicci sirikinka. To shi ya fi cancanta ka ji kunyarsa. In har za ka ji kunyar sirikinka, ba komai za ka aikata gabansa ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halicci sirikinka, ya halicce ka, ya halicci matarka, shi ya fi cancanta ka ji kunyarsa. Kar ka aikata abin da baya so. Wannan duka ya ƙunshi ma'anar sunan Ubangiji as-sami'u da sunan Ubangiji al-basiru. Da yawa daga cikin mutane suna karanta sunayen Allah, an haddace guda 99 nan, amma ba a la'akari da tadabburi da ma'anonin da sunayen Allah da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala suka kunsa. Dan sautari da dama da ana tadabburi, ana lura, ana tintintini da dangane da su ma'anonin sunayen Allah da siffofin su, baka ga halayyan bayi sun gyaru, mutane sun zama na gari na kirki, da abin da zai sai tana ai Allah na da siffa kaza, zai iya yi mun kaza, ko akwai kunya ni ga kaza Allah na gani na, ko ni kaza Allah in faɗi kaza Allah na ji na, kaga wannan duka ya kunshi ma'anar sunan Allah subhanahu wataala as-sami'u da kuma al-basiru. Ina ga saboda yanayi na lokaci za mu dasa aya a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.